بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دسادوا أولا يمتي نا 26 ga watan Ramadan hijira ta 1447 wanda ta yi daidai da ranar 15 ga watan 3 shekara ta 2026 ta miladiya yau za mu yi majalisi na 26 a cikin majalisinmu na tafsirin alqur'ani kuma insha Allah da wannan majalisi muke yin jajiberan dakatar da tafsirin mu na wannan shekara in Allah ya kai mu gobe in Allah ya yarda za mu yi sauka ta wannan shekara bi idnillah za mu amsa tambayoyi da ƴan uwa suka turo wannan yace Allah ya saka wa malam da alkhairi Allah ya raba ka da mahaifi lafiya amin malam ni ma'aikacin kamfani ne wanda muke saka solar sun dauke ni aiki sun fada min kudin da za su biya ni sai dai kudin bai kai abin da ya kamata su rinka biya ba sun ce kuma akwai bonus da za su rinka bayarwa in an yi aiki duk wata amma malam ba sa bayarwa duka kuma ba sa ba mu traveling allowance in mun bar gari kuma duka haƙƙin mu ne shine mu ma in mun yi aiki ragowar wayar cable da ta rage ba ma mayar musu sai mu sayar da ita wataran ma da yawa muke dauka musayar ba tare da su ma sun sani ba dan Allah malam menene makomar kudin kenan wannan abu ne wanda yake a bayyane yake dan uwa wannan makomar wannan kudi haramun ne shin dukiya ne ba da haƙi ba idan su sun ci dukiyar ku ba da haƙi ba ku ba za ku ci dukiyar su ba da haƙi ba kamar yanda Allah madaukakin sarki yayi kaito mana kissar ya'yan annabi Adam ce la in basatta ilayya yadaka li taqtulani ma ana bi basitin yadiya ilayka li aqtulaka idan kai ka fara miƙo hannunka dan ka kashe ni ni bazan zaman to wanda zan fara miƙo hannuna dan na kashe ka ba annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yace addil amanata ila man itamanaka wala takhun man khana kai wato ka biya amana ka cika amana ga wanda ya amince maka kada ka haince wanda ya haince ka saboda haka idan su sun yi haince ba cika sharadi ba ku kuma maganin wannan ba shine ku kuma ku ci dukiyar su ba da haƙi ba saboda kudin wayar da kuke sayarwa a ta yiwu ya zamanto ya mafi abin da yake na haƙin da za su bayar kuma tunda an yi ne ba da yarda ba ai ba a cin dukiyar mutum sai da yarda sa la yahillu mal imri'in muslimin illa bi tibatin min nafsi haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace a cikin hadisin Jabir a cikin sahih muslim dukiyar mutum musulmi ba ta halarta sai da dadin ransa saboda haka idan kuka dauki wayarsa kuka je kuka sayar wayar kamfani kuka je kuka sayar kuma abin da ya kamata a ce a baku bai kai abin da kuka sayar ba wannan karin da kuka ci ba ku ci da dadin ransa ba kuma shi kansa ma da kuka dauki wayarsa kuka sayar ba da dadin ransa kuka dauka ba taya zaka dauki dukiyar mutum ka sayar ba da sanin sa ba da haƙin sa ba wannan cin amana ne duk da su sun ci amanar ku ba za ku rama musu da cin amana ba sai dai ku nemi su cika muku haƙin ku ko kuma ku bar aikin ku nemi wani Allah madaukakin sarki kuma ya azurta ku daga cikin falalarsa amma idan har kuka ce za ku yi irin wannan abin wato irin wannan aiki na ku musulunci bai yarda da shi ba shari'a ba ta yarda da wannan ba da nassoshi da dama wanda muka ambaci wasu daga cikin su Allah ya shiryar da mu baki daya to wannan yayi addu'a yace Allah ya ƙara lafiya tare da nisan kwana mai albarka Allah ya ji dan hajiya Allah ya ƙara ma mahaifi lafiya da nisan kwana mai albarka malam wallahi mukan samu shauki da nutsuwa yayin da muke sauraron karatun alqur'ani lokacin sallah sai muka ji muna buƙatar mu same shi a waya ko da daga baya sai muna saurara muna roƙon malam alfarmar wannan idan ba hali malam ya bada dama ai recording video recording zamu ji dadin haka sosai Allah ya saka da alkhairi to na farko dai ni ba ƙari bane sai wanda yake ya dauki ilimin qira'at a gaban malaman qira'at daidai gurgudu na yi arbin alqur'ani amma ni ba zan dauki kaina a matsayin ƙari ba kuna gani manya-manyan qurra'u din yanzu kamar Sheikh Muhammad Ayyub ni na halarci lokacin da yake yake limanci a Masjidin Nabawi kullun izifi daya da wanda zai karanta da wanda ba zai karanta ba zai zo ya zauna ya jiyar da shi a gaban malamin sa Sheikh Khalil Qari duk sun rasu Allah ya musu rahama Allah ya gafarta musu duk sun rasu zai jiyar da shi wato hatta yadda zai fitar da hatta yadda za ka ga ya fitar da fatahar ka ga har wani haka yake yi ka tsinjin gina haka to duk irin wannan wanda yake malaman qurra'u su suke da wannan to su ne za ka ga sun tsaya sun yi katun su Sheikh Hudhaifi kafin su yi a yi musu recording ɗin nan sai da suka zauna suka yi a gaban malami sannan sai su je studio a yi kai hatta Sheikh Mahmud Khalil al-Husari tunda yake Sheikhul Qurra'a ne ana jiye masa kafin ya yi saboda haka ni dai gaskiya ban ga na kai da zan tsaya in ce zan yi tilawa a cikin kasar domin a rinka ji ba saboda haka ai mun akuwa wajen wannan dangane da ai video recording kuwa gaskiya video recording lokacin ana sallah shagaltarwa ce saboda haka an zo din ana yi gaskiya ba sau ɗaya ba sau biyu ba na hana ce ni ba na so saboda haka ku yi haƙuri kuma amma na ga ai ana recording ta audio duk dai da abubuwan da ke ciki na gargadar da duk ake yi to wannan dai in wannan ne to sai ku haƙura da wannan na'am sannan wannan shi ma bayan addu'a ya ce malam tambaya ta shi ne kamar haka ina da gold wanda nake so in cire da kashi amma wata matsala ta taso min na sayar da warwaran ɗaya daga ciki amma sauran suna nan abin wuya ɗan kunne zobe idan zan cire zakkan shin har da wanda na sayar zan yi calculation in cire ko kuma iya wanda ya rage zan yi calculation in cire zakkan to na farko ni dai bana fatawa da cewa gold ɗin da mace take sawa akwai zakka a kai bana da ba akan wannan mazhaban nake ba ina mazhabar Malik da Shafi'i kuma ita ce mazhabar Aisha ummul mu'minin da Ummu Salama da Jabir da Abdullahi ibn Umar da Anas ibn Malik wannan duk sun ce babu zakka akan gold ɗin da mace take sawa sabanin fatawar da yake a mazhabar Hanafiya da Hanabila wanda kuma shine ra'ayin Abdullahi ibn Mas'ud shi kadai a cikin sahabbai kuma da yawa daga cikin malaman wannan zamani musamman Sheikh Nasiruddin Al-Albani da Sheikh Bin Baz duk a wannan fatawar suke amma ni bana kan wannan fatawar ina kan mazhabar Malik kuma saboda dalilai da dama daga cikin dalilan shine ayyukan sahabbai da kuma kan cewar khulafa'ur rashidun ba a ruwaito kan cewa suna karban suna ce ma mata su kawo zakkan gwal din su ba hadisin kuma da ake kafa hujja da shi hadisin Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi akwai magana na farko akan ingancin sa duk da Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta shi amma akwai magana akan ingancin sa na cewa wata mace ta zo da kulli na wato awarwaro a hannun yarta Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kina bada zakkarsa tace a'a ya rasulullah yace to wannan shine rabanki na wuta sai ta cire tace gashi nan ta bayar fi sabilillah to kaga wannan hadisin dole ai masa tawili saboda abin da ta bayar ba zakka bane ai zakka ba dukiya ake bayarwa ba ita kuma gabaki daya awarwaran ta bayar kuma sanin mu ne cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam sadaka yakan karba daga mata kamar yadda ake lokacin lokacin sallar Idi ya je ya kebance mata ya yi musu wa'azi da ya yi musu wa'azi Bilal ya umarce su da su sadaka Bilal ya shimfiɗa mayafinsa sai ka ga mace ta ciro ɗan kwalinta ɗan kunnanta ta zara sarƙarta su jefa ta cire aroranta su jefa kaga a lokacin nan wannan zakka ce tunda ai zakka ana ɗaukan kashi ɗaya ne cikin arba'in to ita gabaki dai ta ce gashi nan sadaka ne da haka dole malamai suka yi mahadisin tawili a bisa inganci a bisa takadirin ya inganta daga ciki kuma daga cikin wayannan malamai akwai Imamul Baihaqi bal kafin shi ma su Hasan al-Basri kamar yadda Abu Ubaid a cikin littafinsa Al-Abwal Abu Ubaid wajen abin da ya shafi iktisad wajen abin da ya shafi economics da abin da ya shafi fiqhun harkar dukiya liman ne shine jagora malamin Imam al-Bukhari ne almajirin yana tabakar almajiran Imam Malik ban kiyaye ko ya hadu da Imam Malik ko bai hadu da shi ba amma tabakar sa tabakar almajiran Malik ne shi Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam bayan ya kawo ra'ayoyin sahabbai ya fadi irin fassarar da ake ma wannan hadisin cewa abinda ake nufi shine ana nufin sadaka kawai waɗansu kuma suka ce abinda ake nufi bayar da shi aro saboda haka dole ayi masa tawili cewa lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da ayi sadaka kamar alal misali lokacin tafiya yakin Uhud wanda lokacin tafiya yakin Tabuk wanda akwai buƙatar kuɗi to a cikin irin wannan shine irin wannan hadisa ta afku wadda ta sa har ya gaya mata wannan maganar kuma ta cire gabaki ɗaya ta bayar da shi a matsayin sadaka amma aikin sahabbai da kuma sauran nusus na yadda ake fitar da zakka sun ci karo da hadisin wato wannan hadisin shine yake tsoratar da mutane saboda a cikin sa akwai wa'id shi yasa mata suke ganin cewa fitar da zakkar a gwal din su ya lizinta akan su to ko kadan wannan duk da yake kauli ne amma ya saba ma abinda sahabbai suke akai Aisha radiyallahu anha a karkashinta akwai ƴaƴan ƴan uwanta mata suna da gwalagwalai kamar yadda Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar as-Siddiq ya faɗa ɗaya daga cikin manyan malaman Madina malamin malaman su Imam Malik shi yake cewa Aisha tana kula da marayu a ƙarƙashinta suna da zinari na sawa ba ta fitar musu da zakka to babu wanda yafi sanin hukuncin yadda za a fitar da zakka na abinda mata suke da shi irin Aisha saboda kusancinta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fiqhunta a cikin addini tana da zurfin fahimta da kuma tana da bata da tsoro ta saba ma sahabbai in taga abin da take akai ya saba ma sauran sahabbai shi yasa ne ma Imam Zarkashi ya tattara masaloli da Aisha ta saba ma sauran sahabbai saboda haka faqiha ce to ta dauki wannan matsayi ko ba ita kadai bace cikin sahabbai ga Jabir ibn Abdullah ga Anas ibn Malik ga Abdullah ibn Umar shi ma kamar yadda hadisin sai zo a cikin Al-Muwatta saboda haka bisa wannan ni ba na fatawa da wannan ina fatawa da mazhabar Malik da mazhabar Imam Shafi'i amma idan ke an miki fatawa da wannan mazhaba to la'alla malamin da ya miki fatawa sai ki je ki tambaye shi amma a bisa al-usul din su dan yadda wannan tambayar take idan kika riga kika fitar da kika sayar da wannan gwal naki kafin lokacin zakka hauli bai zo masa ba ita kuma zakka sai hauli sai shekara ta kewayo ake fitarwa to tunda hauli bai zo masa ba wannan awarwaro da kika cire ba za ki lissafin sa ba a cikin zakkar idan har wannan shine mazhabaki yanda kike yi na fitar da zakka a bisa abin da kika tambaya kenan tunda baki fatawa akan cewa za ki fitar da zakka ko ba za ki fitar ba wannan ƙari ne na faɗa kuma dan saboda yana da alaka da tambaya da aka turo daga kasar waje na wata baiwar Allah wai tace ta yanzu ta sani cewa ya kamata ta rinka hada kimar gwal dinta tare da kudi da yake tare da ita dan ta san meye nisabi a da tana daukan su daban ne nisabin gwal daban nisabin kudi daban to yanzu tana tambaya ne za ta biya zakka din ta baya wanda da ba ta biya ba e kwarai za ta biya zakka idan ita ma kenan tana kan mazhabar fitar da zakka akan gwal idan tana fitar da zakka akan gwal wanda yake fitar da zakka akan gwal mace to za ta yi lissafin gwal din da take da shi ta ga nauyin sa sai ta mayar da shi kimar sa a kudi sannan sai ta ga kuma kudin da yake tare da ita idan in ta hada da kimar gwal din da kuma kudin da yake tare da ita ya kai misali to za ta fitar da zakka ta fitar da zakkar kudi sannan ta fitar da zakkar gwal din ko kuma kawai ta fitar da zakkar kudi wannan kudin a maimakon ta ce za ta dauki wani gram na gwal ta sayar ta bayar da zakkar kudin da ta kimanta in ta fitar sai ya zamanto shine kimar zakkar gwal din an fahimta wannan yadda abin yake to amma ita tambayar ta shine cewar wato kamar alal misali tana da gwal gram 40 amma kudin ta miliyan 5 ne da aka gwada wato a kimar gwal gram 40 bai fi gabaki daya bai fi miliyan 9 ba alal misali to kaga tana da miliyan 9 na gwal tana da miliyan 5 na kudi in aka tara miliyan 9 da miliyan 5 miliyan 14 kaga ai bai kai nisabi ba saboda haka babu zakka amma alal misali idan da yadda take yi sai ta ce ba za ta fitar ma da gwal din zakka ba saboda bai kai za ta jira sai gwal din ya kai gram 85 shine nisabi kudin kuma sai ya kai miliyan 19 sannan za ta fitar da zakka to kaga ya zamanto zakka ta hau kanta ba ta rinka fitarwa ba dole sai ta koma ta lissafi ta gani yaushe ne gwal dinta ya kai yanda in aka hada shi tare da kudi za ta fitar da zakka kuma ba ta fitar da zakka ba to sai ta biya zakkar shine retrospectively ta koma baya ta yi wannan hukuncin amma duk wannan a bisa fatawar kan cewar za ta fitar da zakka akan gwal din da take sawa wanda yake kamar yadda muka yi bayani idan tana sauraron wannan tambayar wannan ba shine ni abin da nake fatawa da shi ba wallahu ta'ala a'lam sannan tace kuma zai iya yiwuwa mutum ya biya zakka sama da sau daya a cikin shekara daya yayin da ya zamanto yana da kudade daban-daban da kowane kudi yake da nasa haulin yana da cikar shekarar sa na zakka domin lokacin da aka same su daban-daban ne kuma kowanne daga ciki ya kai nisabi to wannan zai iya biyan zakka sama da sau daya a wata a cikin shekara kowanne ya zamanto yana da haulin sa wato kowane kudi ya kai nisabi kuma sai ya jira sai haulin sa ya zo sai ya zamanto kanta ba sau daya kawai zai fitar da zakka ba eh zai iya yi wannan kuma shine asali wannan shine asali kuma ba wai sai ma ya kai nisabi ba daga zarar mutum ya kai daga zarar dukiyar mutum ta kai nisabi wannan dukiyar ta farko da ta kai nisabi to idan haulin sa ya dawo zaka bada zakka sai ka sake samun wata dukiya koda bata kai nisabi ba in dai na farkon ya riga ya kai nisabi to idan ka fitar da zakkar na farkon na biyun idan haulin sa yake wayo duk da bai kai nisabi ba sai ka fitar masa da zakka to amma saboda akwai haraj akwai wahala akan bibiyan kowane kudi ya zamanto kana bibiyan haulin sa tunda yanda yanayin kudi suke su shigo su fita ne in a samu a kashe saboda haka malamai suka ce mutum zai yi kamar hukuncin wanda yake juya kasuwanci almudir ka sanya rana a cikin shekara in wannan rana ta zo sai kai lissafin dukiyoyinka kai lissafin dukiyarka wadda halal wadda zakka ta hau kai sai ka fitar musu da zakka wanda yake ya riga ya kai shekara shikenan ya dace da haulin sa kuma za ka dauki asalin haulin ne lokacin daga lokacin da kudin ka zai kai nisabi lokacin za ka fara lissafi idan shekara ta kewayo sai kai lissafi ka gani nawa ne kake da shi wanda ka samu haulin sa bai riga ya zo ba sai ya zamanto kamar ka kaddamar da zakkar sa ne ka biya da zakkar kafin ta wajaba kuma kaddamar da zakka ya halarta annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi zakkar sayyidina abbas ibn abdul muttalib ta shekara biyu ta shekarar da ake ciki da kuma shekarar da za ta zo saboda haka babu laifi a yi wannan saboda haka kamar yadda wannan tambayar take ta biyu za ta dauki rana lokacin da yake kudin sun riga sun kai nisabi in wannan rana ta kewayo sai ta duba balances dinta sai ta fitar da zakka to sannan wannan yace wai yana da tambaya yace shine yake alaka da budurwa sai ta yi aure kuma bayan auren ba su rabu ba sai ta rasu suna tare shine wani malami yace min wai sai na je na nemi yafiya a wajen mijinta sannan Allah zai yafe min nagode to a ji tsoron Allah mutum wato
na ni je ga masa ai kuma na tashi hankali
a kware ba kowane haƙi ne ake neman tahalluli daga wajen mai haƙi ba kuma wannan ai haƙƙin Allah ne alal misali wanda yayi zina da mace mai aure in aka zartar masa da haddi ba a biyan shi wanda ya auren wata diya akan cewa ya shiga cikin haƙƙinsa saboda haka babu wani haƙƙi nasa wanda ya rataye da shi wannan zai tuba tsakaninsa da Allah kuma a ji tsoron Allah akan irin wannan da shine ya mutu fa a cikin irin wannan halin bai tuba ba kuma ita da ta mutu a cikin wannan hali bata tuba ta da za ta hadu da Allah aka muji tsoron Allah sha'anin Allah abun tsoro ne mutuwa mutuwa ba ta da notice mutuwa ba ta da notice samari suna mutuwa budurwai suna mutuwa kananan yara suna mutuwa tsofaffi suna mutuwa saboda haka mutun ya tanadin haduwarsa da Allah lafiya Allah ya kiyaye mu Allah ka shirye mu baki daya wannan ta waye lokaci ya kure minti 10 minti 20 muka gobe insha Allah na'am wai to wai tambaya ce akan bashin da ake bayarwa na bankin noma Bank of Agri to duk bashi wanda yake akwai interest haramun ne saboda haka su ma bankin noma muna kiran su da su yi kokari su fitar da tsari na bankin na tsarin shari'ar musulunci kamar yanda bankin masana'antu yayi Bank of Industry kamar yanda Federal Mortgage Bank suke kokarin yi kamar yanda Nexim suke yi kamar yanda credit ko credit guarantee corporation su ma suke kokarin yi su ma Bank of Agriculture suke kokarin yi da MD din gabanin nan wanda muke mata sallah yanzu surkarsa ce Malam Alwan Hassan sun yi kokari su yi wannan to amma har ya gama lokacinsa ba a samu an yi ba saboda haka yanzu dama ce kuma alhamdulillah wato bankunan hatta ma waɗanda suke karkashin jagorancin waɗanda ba musulmi ba suna kokari su fitar da wannan dan sun ga amfanin shi tsarin bankin musulunci domin mutane da dama kin karban bashin suke yi akwai wani mutum bakatsi ne mai noma babban mai noma ne bankin industry bankin noma yace ya shirya masa bashi na miliyan 500 ta wancan lokacin miliyan 500 ta wancan lokacin tun a zamanin mulkin shugaba Buhari Allah ya ji kansa shekaru hudun sa na farko tun a lokacin aka yi wannan amma yace ba zai karba ba yace ba zai karba ba indai akwai interest saboda mahaifinsa ya masa wasiya kafin ya mutu cewa kada ya taba mu'amala da banki saboda haka yace ba zai karba ba abu ne wanda zai bunkasa harkar sa amma ya yadda da cewa yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat na'am bismillahir rahmanir
rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ولقد آتينا موسى
ولو جعلناه قرآنا أعجميا
لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد
نعم Allah jalla wa ala yace walau ja'allahu qur'anan a'jamiya da mun sanya shi alqur'ani azzikr din da Allah ya ambata da Allah yace da mun sanya shi a'jamiyan wato baubawa wato mai baibanci mai baubanci wato wanda yake ba balarabe ba abinda ake nufi da al'ajami shine wanda yake wato al'ajami shine wanda yake bai iya larabci ba al'ajami kuma wanda yake ba balarabe ba akwai al'ajami akwai al'ajami al'ajami bobawa wanda ba balarabe ba ko ya iya larabci komai iya larabcin sa kamar sibawayhi kaga sibawayhi mutumin farisa ne amma gashi littafin sa shine asali na ilimin nahwu alkitab amma ajami ne ba arabi bane
gwaranci kenan
na'am
gwaranci kenan
gwaranci kenan ai shine a wajen mu hausa zamu ce gwaranci baubawa dai ake cewa wato wanda yake ba mai iya baya wanda yake ba balarabi ba shine al'ajami to amma nan Allah ta'ala cewa walau ja'alnahu qur'anan a'ajamiyan da mun sanya shi ya zama to qur'ani ba balarabi ba wato ba wanda yake mai fasaha ba ba alarabci wanda yake mai fasaha ba al'ajami shine wanda bai iya tsarin maganar larabawa ba ko da balarabi ne to shi a'ajami ne ya riga ya zama to bobawa a hakika to raka larabawa da yawa da muke da su yanzu zaka ga wato bai bayi ne shi yasa in kana in suka hadu da mutumin da yake larabci fusha larabci ta asali sai su ce a kai dan jami'a ne wato an san wannan larabcin sai da karatu su ba su san wannan larabcin ba to Allah ya ce da za mu sanya alqur'ani ya zamanto wato a nabi wato bobawa ba balarabe ba laqalu laula fussilat ayatu da za su ce to yaya ba a bayyana ayoyin nasa ba yaya ba a fayyace su ba a'ajamiyun a ce littafi bobawa wa arabi kuma waɗanda aka saukan ma da littafin larabawa ta yaya za a yi ai haka wato inkari suke yi wato yayin da suke inkarin alqur'ani suna kama kowace irin magana ba wai maqsudinsu abinda zai tabbatar da hujja ba ta'annuti ne ta wato taurin kai ne da kakal da kokarin sai ka kakalo wato abinda zaka yi inkari da nuna kan cewa kai kawai ba zaka bi ba saboda haka wannan rarrashi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda tun farkon surar ta bude da cewa an yi bayani a cikin alqur'anin nan kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyya littafi da aka fayyace ayoyinsa qur'ani wanda yake balarabi to kuma su a matsayinsu na larabawa sun san matsayin larabci wajen iya bayani saboda larabci yare ne madaukaki wanda a cikin wannan akwai wato bayyana girman wato akwai bayyana matsayin harshen larabci cewa Allah ya zabe shi domin shi ne harshen da ya fi kowane harshe fasaha Allah madaukakin sarki da ya so inda za a ce Allah ya sanya alqur'anin wato da wani yare ba larabci ba da ba za su yadda ba gashi nan Allah ya faɗa da ya sanya qur'anin ba ajami da za su ce ta yaya za a yi a saukar da littafi ba da larabci ba ga mutane wanda suke jin larabci ai sa su ce a aje a kawo mana balarabe kamar yadda kuma a can ƙarshen suratul shu'ara yace walau nazzalnahu ala ba'dil a'jamin faqara'ahu alaihim ma kanu bihi mu'minin da mun saukar da shi akan waɗansu waɗanda ba su iya larabci ba bai bayi da za su ce walau nazzalnahu ala ba'dil a'jamin faqara'ahu alaihim ya karanta musu shi ma kanu bihi mu'mini ba za su yi imani da shi ba domin za su ce ba mu gane ba mu ba farisawa bane mu ba bebayi bane mu larabawa ne amma sai Allah ya sanya shi zaman to balarabe to kuma da yake ba maqsudin su shine sanin alqur'anin ba bayanin suke nema ba hanyar suka suke nema akan alqur'ani wannan yana ɗaya daga cikin abinda wato ake malamai suka kirga shi a cikin ɗaya daga cikin abubuwan da suke nunin munafincin mai munafinci kiyayyarsa ga harshen larabci domin wannan ita ce ɗaya daga cikin hanyar da ake suka ga alqur'ani kun ga yanzu ba ana ta suka akan ba ana ta sukan su Shehu Usman bane da cewa Fulani ɗan ba jihadi suka yi ba sun zo sun yi kabilanci ne sun zo sun kafa wato kansu da odarsu akan Hausawa sun yi musu mulkin mallaka sai ka ce su Hausawan ba musulmi bane mallakar su aka yi sai ka ce kuma su ba su shiga cikin jihadin da aka yi ba to almuhim suna nan suna nuna kan cewar su masu neman tabbatar da izzar Hausa ne da Hausawa ku biyo mu ku gani nan gaba ba da kadan ba da dadewa ba tunda abin nasu yawanci ɗan mission ne akan wannan al'amarin ɗan mission ne suke shirye wannan al'amarin a hankali za ku ji suna cewa ai bai ma kamata ma a ce a rinka karatun alkur'ani sai da larabci ba a karanta da Hausa mana a karanta alkur'ani da Hausa kowace kowane yare ya zamanto kan cewa sun san ba mulkin mallaka akai musu ba ba ana bible na Hausa ba kuma a coci ana karatun bible da Hausa ai waƙe-waƙen su da Hausa to alkur'ani ma yanda ake rera shi a masallatai da larabci a zo a rera shi da Hausa za su fada kuma ku sa ido ku sa kunne ai al'adar su ne magabatan su sun yi kuma waɗanda suke daukan wata tsiyace wannan abin da ake wani ƴanci ne suna da imanin su to wannan imanin nasu ɗan shafi mulera za su tafi musu da shi za su raba su da imani da sunan kabilanci ka zo ka kare ka gani mai Hausa za ta yi maka saboda haka wannan abu ne wanda aka yi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam tun a farko ɗaya daga cikin abin da kafirai suke faɗa don suka ga alkur'ani to Allah ta'ala sai ya ce ya yi musu raddi bayan ya kunshi wato shi kansa faɗan wannan ma ya isa ya nuna kan cewar wato ba neman gaskiya ake ba ta'annutanci ne wato a taurin kai ne kawai da tsageranci da ake yi ma Allah da manzansa da ayoyinsa to sai Allah ya ce qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa ce ne shi alqur'ani shiriya ne da waraka ga waɗanda suka yi imani sai aka fara kaddamar da su ba a ce qul huwa hudan wa shifa'un lil ladina amanu ba sai aka ce qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa shi alqur'ani ga waɗanda suka yi imani shiriya ne da kuma waraka wato shiriya ne gare su don su suke amfana da shi kuma waraka ne gare su daga cututtukan zuci na shakka da duk wata cuta da suke da ita alkur'ani zai tafi da ita to an keɓance shiriya ga su domin su ne suke amfana amma waɗanda suke kuwa ba sa amfana shine Allah ta'ala ya ce wallazina la yu'minun fi adhanihim waqrun waɗanda kuwa suke ba sa imani akwai nauyi a kunnuwansu wato ba sa jinsa jin da zai amfane su wa huwa alaihim ama kuma shi alkur'ani duhu ne a kansu ba sa fahimta ba a ce duhu ne a idanunsu ba domin yayin da ya zamanto idanun sun zamanto cikin duhu to gabaki ɗayan jikinsu yana cikin duhu wato ya sun makance saboda alkur'anin da suka ƙi karɓan haskensa sai suka dawwama cikin duhu duhu akan duhu kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa amman ladina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim wamatu wahum kafirun amma waɗanda yake akwai cuta a cikin zukatansu sai ya ƙara musu dauɗa akan dauɗansu dauɗar farko ita ce ta kafirci sannan ya ƙara musu dauɗar inkarin alkur'ani yayin da suka ji shi yasa shi wa'azi kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa yace innama tunziru man ittaba'a dhikra wa khashiyar rahmani bil ghaib kana gargadi ne ga wanda yake ya bi alkur'ani a shirye yake ya bi shi kuma ya ji tsoron Allah ar-rahman a buhe to wannan shine wanda kake masa gargadi innama tunziru alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamu as-salah kana gargadi ne ga waɗanda suke tsoron ubangijinsu a boye kuma suke tsayar da sallah saboda haka waɗansu zaka ga an karanta musu alqur'ani sai su ce madha qala anifa me yake faɗa ne Allah ya ce wa amman ladina amanu fazadatum imanan fazadatum imanan wa hum yastabshirun a ba ita ta suratu Muhammad nake ma wa minhum man yastami'u ilayk hatta idha kharaju min indaka qalu lil ladina utul ilma madha qala anifa udhaika alladina tabaa Allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum walladina amanu walladina ihtadaw zadahum huda wa ataahum taqwahum to ka gani qur'anin ne guda daya amma ga yanda suke wajen ji waɗannan suka ce wai me ake faɗa ne waɗanda ku suka shiryu sai ya kara musu shari'a kuma ya ba su tsoron Allah su to nan Allah ya ce alqur'ani shari'a ne kuma waraka ga mu'mini shari'a ne ga dukkan abin da suke bukata na rayuwa shari'a ne da haske wato duk wanda ya nemi shari'a ba a cikin alqur'ani ba sai Allah ya batar da shi sannan kuma alqur'ani waraka ne waraka ne daga cututtuka na zahiri da na batini alqur'ani shine maganin cutar waswasi alqur'ani shine maganin cutar kafirci da munafinci da rashin da fajirci da duk wani abu wanda yake bata zuciya alqur'ani shine maganin sa sannan alqur'ani magani ne ma na cututtuka na zahiri cututtuka da suke samun jiki duk mun san hadisin Abu Sa'id aiko hadisin Abu Sa'id al-Khudri a cikin sahihain wanda suka yi tafiya suka je suka sauka a wani gida wani dangi na Larabawa suka ki saukar su suka ki ba su masauki suka ki ba su abinci sai ubangidan gabaki daya sai kunama ta harbe shi sai zazzabi nan da nan yana nema ya mutu sai suka je wajen su suka ce akwai mai tawaida a cikin ku wato akwai mai yin tofi na magani sai ɗaya daga cikin su shi Abu Sa'id din ne sai ya ce eh akwai suka ce to gashi shugaban mu ya ga abin da ya same shi ku zo ku yi masa tawaida sai ya ce suka ce to sai me za ku ba mu suka ce ku yi masa tawaida in ya gama za mu ba ku garke guda na awaki sai ya je ya yi masa tofi da fatiha sau bakwai sai gashi ya miƙe kamar an cire shi daga cikin dabaibayi sai suka ba su garke guda na awaki sai suka ce ba za ku ci ba sai kun je kun gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka koma madina suka gaya ma sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa ma adraka annaha ruqya me ya sanar da kai cewa ita fatiha tawaida ce ya ce ku ci ni ma ku bani nawa kasa to kaga wannan shahid ne akan cewa alqur'ani waraka ne daga dafi da sauran cututtuka kuma gashi nan nassi ne da Allah ya faɗa kul huwa lilladheena amanu hudan wa shifa alqur'ani waraka ne kuma waraka alqur'an dai an ce waraka ne ga mu'minai shari'a ne da waraka ga waɗanda suke imani to wataƙila abinda za a ce to yaya aka yi shi wannan wanda suka sauka a wajensa ai ba musulmi bane wanda Abu Sa'id ya masa ruqya kuma ya warke to shi ma ya zama qur'ani ya zama waraka gare shi nan kuma Allah ya kebance warakar ga lil ladina amanu ko ba haka ba to shi waraka lil ladina amanu ga dukkan cututtuka na zahiri da na batini kuma waraka ne na zahiri hatta ga wanda ma ba su yi imani ba wanda ma ba su yi imani ba in aka yi musu addu'a da alqur'ani za su amfana sai ya warkar da su kamar su wannan wanda Abu Sa'id ya masa addu'a din da alqur'ani kuma ya warke saboda haka cewar shi waraka ne ga wanda suka yi imani ai waraka mai gamewa ta zahiri da batini wanda take wannan take banta ga mu'minai kamar yadda kuma Allah ta'ala ya ce a cikin suratul Isra wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin ga mu'minai to sannan Allah ta'ala ya ce walaqad atayna Musa ya ce ula'ika yunaduna min makanin ba'id su waɗannan wato waɗanda suka kafirta ana kiran su daga waje mai nisa wato misalin su kamar wanda ake kira ne daga waje mai nisa wanda da wuya ya ji kira wato ma'ana waɗannan ba za su ji kira ba domin suna waje manisanci daga shari'a da har za su saurari alqur'ani wato kamar yadda Allah ta'ala yake cewa masalul ladina kafaru kamasalil ladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa misalin waɗanda suka kafirta kamar mutum ne da yake wato irin kukan kiran dabba din nan yana ɗaukaka murya wajen kiran dabbarsa ba za ka san abin da yake faɗa ba ko kamar in ana wanda yake kora jaki na raƙuma sun fi sautin nasu shi yasa aka kira su alfaddadin masu yawan sowa da daga murya to kamar kafirai kamar haka suke ana kwara ana musu kwarmatan kira amma ana kiran wanda yake malal baya jin komai illa illa du'aan wa nidaa sai kira da sowa kawai yake abinda yake ji kenan yaji dai kawai kamar irin kofar mai kiwon raguma haka yake ji amma baya sa fahimtar komai wato Allah yace ma annab sallallahu alaihi wasallam waɗanda ba sa imani su kamar waɗanda ake kira ne da abinda ba sa fahimta saboda haka ba kar ma ka tada hankalinka in ba su bi ka ba domin ba sa fahimta zaka damu ne da wanda yake sauraro sauraro wanda yake na fahimta to sannan Allah madaukakin sarki yace akwai ma'ana ta biyu da aka ambata shine cewar wanda Abdahas ibn Muzahim ya fassara shi da shi cewar wannan rana alkiyama ne wato rana alkiyama za a kirawo su daga waje manisanci yanda kowa da kowa zai ji a tona musu asiri a ce waɗannan su ne waɗanda ake kiran su zuwa ga alkur'ani ba sa fahimta ba sa ji wato a tona musu asiri wato wannan rana alkiyama ne duk ma'anar biyu ta nuna wato aibata abinda mushrikai suke a ciki da kuma rarrashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan Allah ta'ala yace wa laqad atina Musa alkitaba faqtulifa fi wallahi tabbas mun ba mu annabi Musa littafi sai ake sabani a cikin sa wato dan an yi sabani a wajen karban sakonka ka kwantar da hankalinka ya rasulullah Musa ma mun ba shi littafi ma'ana shi ma manzo ne na Allah tabbatar da manzancin annabi Musa sai ake sabani akai sabanin da aka yi ya mafi muni tunda sabanin da aka yi a alqur'ani bai kai sabanin da mabiya annabi Musa suka yi ba domin shi sabanin akwai sabanin su Fir'auna da waɗansu daga cikin bani Isra'il irin su Karuna da suka ki yadda da sakon annabi Musa kaga sun yi sabani a cikin littafi da kuma su kansu bani Isra'il bayan an ba su littafi din bayan an ba su littafi kamar yadda Allah ya ce walaqad atina bani isra'ila alkitaba walhukma wannubuwa warzaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum 'ala al-'alamin wa atainahum bayyinatin min al-amr famakhtalafu illa min ba'di ma ja'ahum al-ilmu baghyan bainahum bas saba ba sai bayan mun ba su ilimi saboda hashishi saboda zalunci a tsakanin su bayan fa an ba su littafin ne sannan suka yi sabani akan littafin to shi kuwa musulmi shi ku a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka yi sabani kafirai ne da basu yadda ba na quraish da na ahlul kitab amma mu'minai su basu yi sabani akan littafin ba a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa yayin da aka soma sabani akan qira'a yayi gargade su gargadi mai tsanani yace ba abin da ya halakar da wanda suka gabace ku illa sabanin su da suka yi akan littafi yayin da sayyidina Umar yaji wani ya karanta alqur'ani sabanin yanda yaji karatun a harshen annabi sallallahu alaihi wasallam ya cikume shi ya kai shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace karanta ya karanta yace ma Umar karanta ya karanta yace duk haka aka saukar da shi alqur'ani an saukar da shi akan harufa bakwai sannan ya gargade su akan sabani a cikin littafi saboda haka a zamanin sa ba ai ba amma sabanin da aka yi wato tsakanin musulmi ba ai ba sai sabanin da kafirai suka yi na inkari to dan sun yi Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam Musa ma mun ba shi littafi sai aka yi sabani shi ne yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan rarrashi kansa da tuna abin da ya samu annabawa kamar yanda yayi rabo na ganima wani yazo ya ce masa ya Muhammad ittaqillah yace ya kira shi da sunansa yace ka ji tsoron Allah wannan saban ba annabi zatin ba annabiyar da Allah da shi ba yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ransa ya baci fuskar sa har tai ja saboda alamar harzuka na bacin rai har sayyidina Umar yace ya rasulullah kyale ni in sare wuyan wannan munafiki sannan ya yace yace miskini kai waye zai adalci idan ban yi adalci ba yanzu wanda yake mai al'arshi ya amince mun ku ba za ku amince mun ba sannan yace rahimallahu akhi Musa Allah ya ji kan dan uwana Musa an cutar da shi da abin da yafi wannan amma yayi hakuri saboda haka kaga haka yake rarrashin kansa da abin da ya samu annabawa to shi yasa ake karanta wato darussan magabata da rayuwar al'ummomin da suka gabata dan ai koyi a samu makarimul akhlaq. Akwai wani da nake bada kissarsa, wani abokinmu mai zafin zuciya lokacin muna samari, an karanta mana kitabus sabr a cikin riyadus salihin. Wataran shi ba isa a taba shi ya kyale ba, wataran yazo zai tsallaka titi sai wani yana dauke da kwalaye na sabulai ya buga masa a fuskarsa, kuma yana rike da kaya shi a hannunsa. Kafin ka ce meye, fuskarsa ta kubura, ya tuno yanda yake da, ya san cewa da yanda yake da ne da yanzu ya hada masa jini da majina. Amma sai ya rinka tuno da kitabus sabr, yana tuno da darussan kitabus sabr, ya haɗi ya fushin nan yayi hakuri, ce to kaga wannan ita ce tarbiyar musulunci haka take. Shi yasa Allah yake rarrashin Annabi sallallahu alaihi wasallam, maqsudi mu ma mu koyi. To sannan Allah ta'ala yace walaula kalimatun sabaqat min rabbik, da ba dan kalma waje ta riga ba daga ubangijinka, la qudiya bainahum, da an yi hukunci a tsakaninsu, shine halakar da kafiran nan yayin da suka saba maka suka ki karban sakonka. Domin ya bayyana cewa bayan bayanin alqur'ani duk irin abubuwan da suka zo suka fada, bayan ya bayyana Allah yayi masa kirari cewa littafi ne mabuwayi, kuma sun gani la yatihi albatilu min bayni yadayhi wala min khalfihi, amma duk da haka suka cije akan kafirci, sai ma cewa suke yi ya ba a mayar da shi ya zamanto qur'ani da wani yaran baga baki daya, ba kawai da larabci ba, da ike abun nasu ba nema suke su sai shari'a ba. To bayan wannan kaga hujja ta bayyana akan su kan cewa su masu inkari ne, to da ba dan kalmar Allah ta gabata ba da an halakar da su. Amma kalmar Allah ta gabata cewa ba zai game su da ukuba da za ta tumbuke su gabaki ɗaya ba, kamar yadda ya yi ma mutanen Annabi Nuhu da mutanen Annabi Hud da sauran al'ummomi da suka gabata, bal zai bar musu kofar tuba a buɗe, domin waɗansu waɗanda suka zamanto makangara sai ya zamanto daga baya sun zamanto manya a cikin addini. Kamar Amr bin al-As, shi aka tura ambasada ya kwato musulmi da suka yi hijira, aka ba su mafaka a Habasha, amma gashi Amr bin al-As ya zamanto cikin komandodin addinin musulunci, da shi aka bude Farisa, da shi aka bude Rum, da kuma irin su Abu Sufyan ga su. To ita ce kalmar da ta gabata daga ubangijinka. Sannan yace wa innahum lafi shakkin minhum murib, amma su hakika suna cikin shakka mai sanya kokonto a cikin alqur'ani, wato suna shanya suna cikin shakka daga alqur'ani, shakka wadda take sanya kokonto, ai wato shakka ce aka karfafa ta da kanta, wato suna cikin shakka mai shakka. Wannan uslubi ne na alqur'ani, kuma uslubi ne na larabci, sukan ce laylun alyal, dare dare, wato domin ai taukidi, wato suna cikin shakka mai tsananin gaske. Saboda haka kenan kun ga abin da yasa suke inkarin alqur'ani ba ilimi bane, bal kokonto ne, kokonto ko ba ilimi bane, shakka ba ilimi bace. To sannan Allah ta'ala ya ce man amila salihan fali nafsihi, ita ma wannan garrashi ne wanda duk yayi aiki nagari to dan kansa yi, wa man asaa fa alaiha, wanda ya mugusta shi ma a kansa laifin yake, wa ma rabbuka bidhallamin lil abid, ubangijinka ba mai zalunci bane ga bayi, dan haka ballantana a ce zai yi ma wani azaba ba tare da yayi laifi ba. Nan an ce bidhallamin, zallam shine mai tsananin zalunci. To in aka ce ba mai tsananin zalunci bane, wato mai zalunci ne wanda ba mai tsanani ba, a'a, Allah madaukakin sarki ya ce inna Allah la yuzlimu mithqala dharra, Allah baya zalincin kwatankwacin kwayar zarra, saboda haka baya zalunci itlaqan. Amma wannan uslubin ya zo dan in aka ce akwai abin nan uslubin, kamar yadda yake a cikin ilimin ma'ani na wajen nafi ya zo tare da qaid, idan aka ce wanda ya mugusta, wato wanda yanzu wanda ya kyautata ba a yi masa, aka yi masa ukuba, wato wanda ya yi ukuba ga wanda ya kyautata, wannan ba mai tsananin zalunci ba ne? To za a ce eh, wannan mai tsananin zalunci ne, a ce wanda ya kyautata kuma a yi masa ukuba, ba ma wai kawai a ki bashi lada ba, bal ai masa ukuba, to wannan mai tsananin zalunci ne. To ubangijinka ba irin wannan bane, ba mai tsananin zalunci bane. Saboda haka babu ma zaluncin gabaki ɗaya, kuma irin zaluncin da kuke surantawa shine mummunan zalunci din. To wannan ubangijinku abin tsarkakewa ne daga gare shi. To sannan Allah ta'ala yace, karanta aya 2. Na'am.
لن يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص.
نعم يتي إليه رد علم الساعة علم تاشن القيامة قال الله كأي أكي ما يدشي وما تحمل من أنثى باب وتا وما تخرج من ثمرات باب وتا واتو باب ودنسو ايان اتواتوا من ثمرات من أكمامها باب ودنسو ايان اتواتوا دا سكي فتوا داغا كوسفنسو واتو ابن دي للي بيسو ابن دي للي بي واتو ايان اتاتي كاكونتا بودي سول هودر تفتو har tsiran har dan itacen ya zamanto ya fito babu wanda za ta yi irin wannan wama tahmilu min unsa babu wata mace da za ta yi ciki wala tadau babu wata ko kuma ta haihu illa bi ilmihi sai da ilimin sa wato yayin da ɗaya daga cikin izgilin da ake yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam da shi shine tashin alkiyama suna yawan tambayar sa kamar yadda Allah ta'ala yake fada yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha a cikin al-a'raf sannan a cikin an-nazi'at yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha qul inna ma ilmuha inda rabbi la yujalliha li waqtiha illa hu wannan suna tambaya ne ta izgili wato an gaya musu to yaushe ne haka zasu suna dariya suna wasa suna izgili kamar yanda Allah ta'ala yake cewa yasta'jilu bihal ladina la yu'minuna biha wal ladina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna annaha alhaq wadanda ba sa imani da ita suna gaggawa suna cewa ta zo mana da gaggawa masu imani kuwa su ka suna jin suna ciki da tsoro a gare ta to shine sai Allah ya ce masa kamar yanda ya faɗa a cikin sauran surar yace ila rabbika muntahaha yace masa kuma qul inna ma ilmuha inda rabbi nan kuma sai yace ilayhi yuraddu ilmus sa'a zuwa gare shi ake mayarwa ba zuwa gare ni ba wato ni ban sani ba ba zuwa gare ni ake mayarwa ba ya zuwa ga Allah ake mayarwa kuma wannan shine ta hakikin ubudiyya ka tabbatar da matsayinka haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake babu wanda ya kai shi ta hakikin ubudiyya daga yaji ana nema a bashi wani abu na sifar Allah sai ya magana ɗan ƙananan yara ne suke waka suna cewa ga annabi a cikinmu ya san gobe yace amma haza fada'i wannan maganar bari barta saboda tsare rububiyar Allah ba wanda ya kai shi sanin girman Allah to mu kuwa wai anan in wai kirarinmu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine a bashi sifar Allah wato ka isha matuka kai fana'i wajen shauki wai ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ƙarya ce jahilci ne da yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya to kuma yayin da Allah madauki Allah sai ya ambaci kuma abubuwa guda uku wanda su ma fa kun sani cewa wannan abu ne wanda yake ku ni da ku bani adam duk bamu da ilimin yana wajen Allah shine yaushe ƴaƴan itatuwa suke budewa su fito daga cikin fasfon daga cikin kwansonsu daga cikin kwansonsu yaushe suke budewa su fito Allah ne kadai ya san wannan kai manomi in kai ko mai lambu sai dai ka jira ka ga ikon Allah zai fito lafiyayye ba zai fito lafiyayye ba ka sani ba haka mace yaushe take ciki ba ka sani sai dai kawai ka je kai pregnancy test sai a ga kan cewa gashi ya fito ya nuna maka positive ba takka tana da ciki amma lokacin da akai ka sani ka san lokacin da wannan spermatoza din yaje ya shiga cikin egg din ake wannan ba yadda zaka sani ilimin dan adam ba zai taba sanin wannan ba ba wanda zai taba sanin wannan da za a sanya mamaci microscope da zai rinka tafiya tare da ita dan a ga lokacin da ake samun fertilization ba zaka ga wannan ba haka nan ba ba zaka san lokacin da zaka haihu ba za a yi dai in za a yi CS a ce an baka lokaci da zaka yi amma nawa ne za a sanya maka tarihin CS sai a zo a ce a kai amma canza ba lokacin za a yi ba ko kuma lokacin da za a yi CS din likitan ya tafi hutu sai a ce dole a yi rescheduling saboda lokacin da zai fito lokacin da Allah ya zai numfashi na farko Allah ne kadai ya sani to dan haka kada ku yi mamakin cewa na mayar da ilimin sa'a zuwa ga Allah ga waɗannan abubuwa guda uku Allah ne kadan ya san su to sannan sai Allah ta'ala ya gargadi da ranar lahira yace wa yawma yunadihim ku tuna ranar da Allah zai kirawo su ina aina shuraka'i ina wato sharikan nawa wanda kuke sanya su abokan tarayya da ni qalu sai mushrikai su ce adannaka mun sanar da kai ya Allah ma minna min shahid babu mai shaida akan haka daga cikin mu wato ba za mu shaida cewa su kinnai ne gare ka ba sun karyata kansu وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل abinda suka kasance suna kira a gabani a rayuwar duniya ya bace musu duk abinda suke ta fada suna cewa uluhubal suna tayi duk wannan ya bace musu wa zannu ma lahum min mahis suka tabbatar kan cewa babu matsira a gare su ba inda za su gudu ba inda za su tsere wannan zanna ta zo da ma'anar yaqini wato suka yi yaqini cewa ba su da maguda ba su da matsira wannan halin tashin alkiyama kenan wanda shi ya kamata a ce sun damu da shi yayin da suke tambayar sa'ar alkiyama ba dan su izgili ba dan su san wani shiri suka yi na wannan rana kamar yanda idan musulmi suka zo suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar wani balarabe da ya musulunta ya zo ya ce ya rasulullah mata sa'a yaushe sa'ar alkiyama za ta tashi ya ce ma za a adatta laha wani tanadi kai mata wato abin da ya kamata ya zamanto shi ne a gabanka wani shiri kai na ranar alkiyama in banda haka in ka mutu ai kiyama ka tayi ina ruwanka da abin da zai faru daga baya yaushe za a yi tashin alkiyama kai taka ta riga ta zo saboda haka ita kuma ko yaushe za ta iya zuwa wani shiri kai domin ta shine abin da zaka tanada to wannan duk da lokacin mu ya kude sai na faɗi wannan hadisin saboda dadin sa yace ya rasulullah ban yi tanadin yawan sallah da yawan azumi ba sai dai ina son Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam yace anta ma'a man ahbabta kana tare da wanda kake so Anas ibn Malik sai yace ina son Allah ina son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina son Abu Bakar ina son Umar kuma ina kauna Allah ya kayar da ni tare da su kuma muna son Allah muna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna son Abubakar muna son Umar muna son sahabbai muna son ahlul bait muna kauna Allah ya tayar da mu tare Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allah ka ji kan magabatan mu baiwar Allah da muka yi mata jana'iza muka yi sallar gawarta inna waziri Ibrahim mai dakin Alhaji waziri Ibrahim Margayi kuma mahaifiyar makwabciyar mu da take nan gabas da mu da masallaci Hajjia Amina waziri kuma mahaifiyar abokan mu su ma Margaya Baba Gana da Muhammad muna roƙon ka Allah ka gafarta musu baki da Allah ka gafarta mata Allah ka dauka ka darajarta Allah ka sa aljanna makomarta Allah ka ba mu danginta hakuri akwai dan uwan mu shi ma wanda yau da ranan nan yayi mutuwa ba zato Alhaji da Suki Imam Allah ka gafarta masa Allah ka sa aljanna makomarsa Allah ka dauka ka darajarsa Allah ka kyauta bayansa Allah ka bada hakurin wannan rashi Allah ka kyauta bayansa Allah ka sa kabarinsa ya zamanto dausayi daga cikin dausayin aljanna Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma waffiqna liqiyami lailatul qadri imanan wa ihtisaba wa waffiqna ya rabbi lis-siyami wal qiyami ala al-wajhi alladhi yurdhika anna Allahumma ja'alna mimman sama ramadana wa qamahu imanan wa ihtisaba waj'alna minal maqbulin wa la
تجعلنا من المحرومين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر الإسلام وأهله في كل مكان. اللهم كف عن المسلمين بأس الذين كفروا، أنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم من أرادنا بشر وسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا قوي ويا عزيز. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.